Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan dukanku kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 24 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabira Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace Laraba, shirin yau da gobe akan siyasa ne akasari. Saboda haka za mu fara da labarin ɗan iya inda ya koka ya bayyana ɓacin ran shi da irin kuɗaɗen da ake baiwa 'yan majalisar dokokin Najeriya.
Zauren matasa na tare da cigaban muhawara akan siyasa da rashin bamu matasa isasshen wakilci a harakokin gudanar da mulkin ƙasar Najeriya da kuma buƙatar gyara fasalin tsarin biyan albashin 'yan majalisar dokoki.
Idan ka san cewa in ka shigo aiki za ka yi tukuru aikin ya bi kuɗin yawa wallahi hajiya da yawa kashi 90 ba za su nuna su shiga
da yawa
to dama shine ai azu nake cewa kwadayin kuɗi ne yasa wasu matasan ke rubi
akwai
wai da gaske ne ƴan majalisar dokokin Najeriya sun fina duk duniya samun albashi mai tsoka duk da cewa wasu su fa ba wani aikin a zuwa gani suke yi wa jama'a ba
a duk duniya ba inda ake biyan majalisa ƴan majalisa kuɗin da yake abin da ake biyan su a Najeriya to har yau din nan ba wanda zai ce miki ga ainihin abin da ake biyan su
za ku ji duka wannan kuma muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya da ayar mu ta yau da kuma ra'ayoyin matan jamhuriyar Niger akan azumin watan Ramadan ku biyo mu ku sha labari a shirin yau da gobe
Da farko ga labarin ɗan iya wanda a yau yana cikin ɓacin rai da fushi kan batun kuɗaɗen da ake baiwa 'yan majalisar dokokin Najeriya inda ma masu saurare na Facebook su ma sun bayyana wannan sun jajinta mishi.
Dan iya na cikin wani hali na hange shi babu wata alamar walwala nace dan iya yaya na ganka cikin wani hali kamar ka dauko dala yace bari kawai dan uwa ƴan majalisar kasar mu ne naji annarka su a cikin wata daula saboda duk da yake mu ƴan kasa muna cikin wahala su naira miliyan 8000 da miliyan 640 aka ce a ba su kowa yaje ya share shirin shan shagulgula shi yasa nake ganin akwai shin tausayi zalla saboda haka akwai buƙatar mahukunta su ji tsoron Allah domin kuwa duk wani abu da shugaba zai kulla akwai ranar kindillancin da koda ya kawo toshiyar baki na salala to babu wanda zai katarin gani ma ya dan kula nace eh dan iya su waɗannan ma dundumin kuɗi ma ai an ce so mun taba ne don su fara shirye-shirye ce musu ma ake a turance waiwa drop allowance don saye-saye kuma ai ka san dama da haka kudin kasar mu ke bi su zagwanye da zaran an tara damin dama shirin kudi sai ka ji sun yi tashin tsuntsaye sauran talakawan kasa kuma a bar mu mi ta sharba hawaye su kuwa ƴan majalisar kasar mu sun ta ka tsauri sai su bar mu a kauye da kai maganar taimako sai su gum kamar wasu bebaye sai dai ka san mun yi wani katari a dokar kasar mu akwai fakiranye wato da zaran dan majalisar mu ya kuma zaman ƴan nanaye sai mu bi tsarin doka ta yadda zamu ga ya mai qur'un da muka zuba mai fato yanzu mun janye dan iya yace to inde ina so ƴan majalisar mu na Najeriya su san gaskiya muna adawa akan kashe waɗannan tsabar tsantsagoran kuɗi masu tarin yawa waɗanda kawai so ake so su rungume su su taisi ta kashewa alali sauran ƴan ƙasa na cikin tsananin rayuwa ga har-haren kashe-kashen mutane a bangaren ƙasar mu na ta hawa talauci tsakanin ƴan ƙasa kuma na ta yaduwa amma su ƴan majalisar ƙasar mu sun saki jiki suna ta kaukawa duk wata didimar daular duniya musamman ma dai ta kawa da su ake fita ai ta mashasha su ta gaya muku ai lokacin su ne saboda haka dole ne su ta morewa mu kuwa sun bar mu kullum muna ta bindin a kogin damuwa nace to Allah dai ya sa manyan ƙasar mu su gane dan iya saboda yanzu kowa ya kasan kasar mu Nigeria na cikin halin haula rashin kudin da a ƙarshe ya jefa ƴan ƙasa cikin wuya domin albashi ma wasu jihohin kasar mu sun kasa biya ga talauci ya hana wasu ƴan ƙasa su sakata su wataya kaga ko akwai buƙatar shugabannin mu su waiwaya dan tsarkake tsarin tsoma matsamin tsame mana dukiya albashi ma samu sauran ƴan kasar mu su ma su fara dariya saboda su ma sun ga an yi katari kasar ta fice daga dukkanin wani kamiyamiya ta yadda kowane dan kasa ya samu cikakken ƴancin da aka koma bai daya
mu da aiki kullum sai neman aiki haba
mu da komai mu da iyaye sai dai kallo
So yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan matakin da ya kamata a dauka akan ƴan majalisar dokokin Najeriya masu zaman shan sanyi da dumama kujera.
Sakon farko daga Abdulkarim Hassan Machina yace a canja su da wasu tunda su dai sun zama baragurbin shugabanni wannan ita ce hanya mafi dacewa da su ya kamata duk dan majalisar da ya shafe koda shekara ɗaya ne a majalisa amma bai gabatar da ko kuduri ɗaya ba gaban majalisa sannan kuma bai waiwayi al'ummar da suka zabe shi ba to mutanen da suka zabe shi ba su da abin yi akan shi illa su yi mishi kiranyi wato recall domin tsarin mulki ya ba su wannan dama saboda bai da wani amfani a gare su sako daga Shehu Adamu Rijal sai kuma sakon Abdullahi Shehu yace kun san har yanzu wayewar siyasa tana da wuya sosai har yanzu ana siyasar ubangida ga masu zabe ba su san wanda ya kamata ba a ba su sabulu indomie ko zani kaga wannan duk wani matsala ne Murtala Omar Suleiman yace abinda ya kamata ai musu kiranyi ma'ana zaunin din da suke wakilta su hada kansu baki daya sannan su bi matakai daban-daban domin maido musu wakiltar su gida domin karin bayani sai ku tuntuɓi ma abota sanin wannan fanni misali loyoyi za su dora ku akan hanya da wasu mutanen ma masu ilimin yin kiranyi Arbiu Awwal Mai Faci yace Salam VOA Hausa matakin da ya kamata mutane su dauka su san cewa fa yanzu an bar mulkin danniya dan haka nake kira ga al'umma su tsaya tsayin daka ga duk wani wanda suka tura ya wakilce su idan bai yi wa mutane abin azo a gani tsawon shekara 4 to a canja shi sai kuma Hamza Hanifa Zuntu yace ba su cancanta ba dan haka nake kira ga mutane su bi hanyar doka domin dawo da su gida. Lawan Rabiu Honorable yace abinda yafi kawai a kada musu kararrawar dawowa gidajensu shi yafi dacewa.
Yanzu ga zauren matasa inda Usaini da Isa da Fatima da kuma tsohon dan majalisar wakilai Aliyu Gebi ke ci gaba da muhawarar kan matsayin matasa a siyasa. Yau har ma da shawarar gyara fasalin tsarin biyan albashin ƴan majalisar dokoki. Madina Dauda ce ta jagorantar muhawarar. Usaini ne zai bude da batun matasa.
Duk wata ƙasa yanzu da ta tashi ba abin da take dubawa kamar matasanta. Ya zamu yi mu samu wanda za su rike ƙasar nan yanda muke so koda ba mu wannan. Ba wai mutane duk shugabannin mu wanda suka kai shekara 70 da wani abin kika duba duk sun shiga wannan abin tun suna shekara 20 da wani abu. Har yau kuma suna cin shi. Matasan nan fa yau fa suna gwagwagwa ne da su samu su masu shiga. In ba ka banda son su ne ko ba za su shiga ba. Abin da ake kira maybe a Turanci class society su suna ganin ka baka gada ba baka kai ba dan kowa ba baka saka shiga siyasar nan ba.
Mai shekara 70, mai shekara 80 wani ya mado shi 100 a zamanin da ake ciki yanzu a ce shine zai tsara maka gaban ka. Gobanka da jibi da gata ai akwai kurakure ciki akwai abubuwan da ai da dan bana ake cin bana ajiya shi Buhari ya san da suka cancanta yake sanda yake a PDDF ai ai da matasa wanda suka cancanta wanda da ba dan sun cancanta ba dan da shi ma kansa ya sunan nashi da adan samu dan matsala akai muna roƙon Allah muna musu kyakkyawar zaton da cewa zai gyara muradan inda matasa za su shiga matasa masu adalci masu gaskiya wanda suka cancanta ba wai a ce wai dan gidan wance ko dan wani ba
Isa menene za a nema wajen matasa yanzu kafin su zama masu taka rawa a gudanar da ƙasa menene ya kamata matashi ya sani kafin ya zama cikin ayarin waɗannan
kin san su yawanci manyan mun nan ba abin da suke so kamar biyayya kai ta bin su kawai ba tare da
ka faɗa musu ko a'a kaza yana da kyau ko kaza ba shi da kyau ba
ba sa son ku gyara musu
ba sa son ayi musu gyara wasu daga cike su wasu kuma suna so yanzu Allah ji kare Dr. Suleiman Kumo mun yi magana cewa ka san dan siyasa ka san dan takara shi cikakken dan siyasa ne kuma mutum
kuma shi ba zai tsaya takara
ba zai tsaya takara ba kuma ba zai karbi appointment ba haka yi har iya rayuwarsa amma in an zo magana dama siyasa za su fito su fidda wanda ya cancanta su ce wani ne kamata a yi biyo a zabi wani a yi wannan amma in an zo magana mukami ko ne abu za su ce ba sa ciki to in aka samu irin wayannan mutane a kullumin siyasa za ta zo ta yi kyau abinda yake damun manyan mu yanzu kowa shi a ce shi shine ni ne a Gombe bana son kowa ya fi ni kowa sai dai ya bi bayana amma kada bi gabana wanda kai kafin ka zo din wani ka samu ko wani ya kawo ka to shi yasa
to menene kuke so ku matasa ku gani a Najeriya wace taswira za ku kago ma kasa a matsayin ku na matasa
a gaskiya yanzu kalmar matasan nan yanzu ya kai ga wani yanayi wanda za sai an tsaya an ce waye ne matashi saboda in muka tuna mu da yake kira matasa yau wayannan mutane da muke ce sun sufa a cikin gwamnati ko sun jima duk sun zama shugaban kasa a cikin wannan shekaru muke wanda yau mu ake so ma muke nema su bar mu mu shigo mu koya a yanzu a wannan shekaru su rika sun zama shugabannin kasa sun zama wani abu sun kai ga
yawa wato a shekarun ku na yanzu a lokacin su
su
sun hayi sun yi shugabanci
to wai a koya musu
akwai wani abu kenan da kuka gaza da shi kenan
sai ba gaza ba
dama
dama
mu kuma mun yi biyayya saboda duka muradan mu bisa kan biyayya suke da addinin mu da komai turban biyayya ne ba za ka yi muhawara da wanda yafi ka ba dan sai amma yafin ka ne da sauransu to amma an kai gacin da gyaran sai mun shigo ciki in kuma ba so ake kawai mu zauna in an zo sun zo siyasar mu ne yan kalare mu ne yan kwabog mu ne yan sarar suka ba dole su bar mu sa hannu cikin gaban mu abinda zai faru mu sa hannu cikin mu sani ilimi kuma mun yi in karatu ne in Muhammadiyya ne muna da shi muna da dedan gurgudu biyayya kuma mun yi
me yasa yanzu matasan yanzu basu
yi wannan ba fadi hajiya su din sai Allah ya ba su tsawon kwana sun kuma ki inda su yi dattakun da ya kamata
ba ka ganin akwai wani abu da ya kawo yanzu matasan mu ba a yi da su
mugunta ce kawai suna so su yi ayyansu su gada
abinda ya nuna yanzu cewa mu wanda su makabatan mu sun fadi shugabanci da aka ba su ba su iya su mana abinda aka musu ba abinda kai ka samu aka maka ya kamata ka yi wanda ya fi wannan wa wannan na bayanka amma su nuna gazawa sun kasa mana ko rabi abinda su suka samu suna fita makaranta ake ba su aiki a hada musu mota a hada musu gida amma su sun bar mu da tarihin wannan sai su ce mana lokacin mu mana kaza mana to turawa da suka yi musu wannan in ba ture wanda muke gani cewa sun zo su mana malaka su muku wannan ku ya kamata mu ƴaƴanku ne ku ya kamata ku yi mana abin da yafi abin da Bature
kenan shugabanni sun gaza kenan a shugabanci ko Maryam
eh sun gaza gaskiya
sun gaza
domin so da yawa sai kiga cewa kaman yanzu din da muke maganan cewa ba ma sa son ma su bar basu ma yadda cewa matashi ma zai iya yin wani abu bane so ba ma sa so masu ma baka wannan chance din cewa okay zo ka gwada
mu baka dama
ko kuma su ma ce to zo ga fa yadda zakai ga da kwata-kwata ma ba ma a so ba ma a bada wannan dama a ce zo ku gwada ba mu sani ba ko rashin yadda ne ba za mu iya din bane ko kuwa
san rai ne
to an dawo da kida
san su ce ne kawai to yawanci kuma kin san mu a cikin matasa an fi samun an fi shi dan mu matasa da taurin kai saboda shekaru ba su ja ba irin
a ce yaranta
saboda wanda ya kai wasu shekaru zaman lafiya yake nema
akwai abin da zaka yi da shi
zaka yi da shi ba zai yi ba ko kuma ya hakuri ya bi kawai to irin abubuwan da
suka faru to a gyara irin wannan a kawo matashin da akwai lokaci in ma ya kuskure za a gyara masa akan a kawo wanda ya riga ya bushe kamar yace ya riga in ka tankura sai dai kare
bushewa ita ce kenan ya riga ya shekaru
ya riga ba shekaru kawai ba aqidarsa ta riga ta zama ta gama bushewa ya dauki nashi mikatin bayan da za a aika canza shi in azzalimi ne azzalimi ne
me kuke hange zai faru ganin cewa yanzu haka ku da kuke matasan ba a ba ku dama kun taka rawar da kuke so ba
mutane yanzu idansu ya bude ba wani wanda zai zo ya danna ma ra'ayin shi yace sai haka yanzu kowa yayi dan kanshi ne saboda haka akwai alama cewa zai iya faruwa nan gaba
akwai alama cewa za a iya samun matashi da zai tsaya
sosai
ai kuma ya cancanta
kwarai siyasa ai gaba ɗayan ta ka duba ta ba abin da bai kaita wahala wata matsala wata abun nan
gaskiya inda wahala Usaini me yasa ake ribibito
ribibito shi yasa ne cikin tafiya ake yi in dai a samu shugaban kasa da zai zo ce abin da zaka samu shine ya abin da ye kamata ka samu baka da wata hanya
abinda zaka samu
haka ne sabu wahala ka samu
shi kansa abinda zaka samu a rage
to
shi kansa a rage in ba a rage ba kudayin wannan abun shi kansa zai karasa a yi rububin a shigo idan ka san cewa in ka shigo aiki zaka yi tukuru aikin yafi kudin yawa wallahi hajiya da yawa kashi 90 ba za su nemi su shiga ba
da yawa
da biyu dama shine ai azu nake cewa kudayin kudi ne yasa wasu matasan ke rubuta
akwai da kudayin matsayin kana dan majalisar wakilai wani hajiya in ya saka riga ya saka sitaci ga dan sanda ga manyan motoci ana sarawa tace mutumin da ba zai mutu ya shiga kabari ba
mulki
wai da gaske ne ɗan majalisar dokokin Najeriya sun hina duk duniya samun albashi mai tsoka duk da cewa wasun su zaman dumama kujera kawai suke yi ga Mallam Kabir Ladi Lawanti da amsar wannan tambaya
wannan suna jan abun nan wanda ake cewa benchin warmers wato masu duma kujera wasun su ma zaki taras ana majalisa suna bacci wani kuma tun da yaje majalisan nan ko uffan bai taba cewa ba har Allah ya sa aka sake zabe aka fidda shi a majalisa to waɗannan jama'a majalisa kawai su ne wanda ake kira asara kasa ta asara a kansu saboda in kin duba irin dumbin kudi da ake kashewa a majalisu sannan ya kasance shekara hudu ba wata doka da aka yi wanda na taimakawa jama'a abinda muke nufi da taimako shine ainihin su yi dokoki waɗanda za su zamanto masu amfani ga mutane yawancin ƴan majalisa da suka ainihin zauna a majalisa daga shekara ta 1999 zuwa 2015 din nan akwai ƴan majalisa waɗanda yake sun yi shekara hudu sun yi shekara takwas wani a cikin su ko doka guda ɗaya bai taba kawo majalisa ba wato in kin duba sai ga cewa kaman a yankin sa shi babu wata matsala mutanen sa gaba ɗaya suna cikin aljannar duniya ce wato ba su da wani matsala ko da suna cikin aljannar duniya ce ai akwai wasu matsaloli wanda yake ya kamata a ce ya gansu kuma ya kawo su majalisa an zanta akan su an yadda da su sannan a sa su ainihin kasafin kuɗi na watakila shekara mai zuwa amma ba hakan ba ta yiwuwa sannan ɗan majalisan jiha zaki ga a jiha in ba doka wadda gwamna ya bayar ba wato doka ta kasafin kuɗi ko kuma wata wani abu da gwamna yake so yayi ya turo majalisa ba za a yi ga cewa sai a yi shekara hudu ba wani dan majalisan da ya ainihin ce ga wani abu da za a yi so a yankin su in kin ga kuma yayi wannan magana to gwamna yana so ya aiki a wannan wurin ne zai same shi saboda ya san cewa ba yadda zai shiga wannan yankin sai da ainihin goyon bayan dan majalisan sai ya same shi ya ce masa to ya je ya kai majalisa cewa ana so a musu aiki kaza a wurin su to wannan ya zamanto majalisar banza kenan shine matsalar da ake fama da shi tun shekarun 2013 aka fara ainihin wannan muhawara akan albashin ɗan majalisa to har yau din nan ba wanda zai ce miki ga ainihin abin da ake biyan su ba mu san yadda aka taho aka yanke hukunci yadda za a ringa biyan ɗan majalisa ba amma a duk duniya ba inda ake biyan majalisa ɗan majalisa kuɗin da ya kai abin da ake biyan su a Najeriya saboda yawanci an yi wannan nazari an dudduba an gani kasashe da yawa abin da ake biyan ɗan majalisa su bai taka kara ya karya ba akwai wani rahoto da aka wallafa a wasu jaridu a Najeriya a shekarun 2013 wanda ya bayyana cewa a ƙarshen wata kowane majalisa yana tashi daga ainihin albashinsa tsuran albashinsa wanda yake ya kusan miliyan 3 da ainihin wasu allowance da ake bashi a kowace wata dan majalisar Najeriya yana tashi da wajen miliyan 29 ne to amma tun da yake ba mu da wani cikakken abun nan da za mu tabbatar da wannan dole ne mu yadda da abin da jaridu suka wallafa duk da yake dai wani dan majalisa sun fito sun musa wannan magana amma ko ba su gaya mana kuma nawa ake ba su ba to kin ga mutun ya ce ba haka bane bai fito kuma ya ce mutane ga abin da yake samu ba za mu yadda da shi ba sannan banda yin doka akwai abin da ake cewa oversight function da ya kamata su rinda wato su je su duba ainihin ayyuka da gwamnati ta sa a cikin kasafin kuɗi kuma ta ce za ta yi ya kamata su je su duba su gani shin waɗannan ayyuka an yi su ko ba a yi su ba to yawanci sun je wannan wuraren ba abin da suke kawai sai dai su karɓi kuɗi a hannun waɗanda aka ba wa ainihin haƙƙin yin waɗannan ayyuka su dawo kawai su ce an yi aikin cewa an yi wannan aikin to kin ga maimakon su tabbatar da cewa an ba da kwangila an yi aiki an yi aiki wa ƴan Najeriya su abin da kawai ke gabansu shine su karɓi kuɗi su koma Abuja su ci gaba da harkarsu sannan kin duba majalisar nan koyaushe ana nuna su kai tsaye in ana zama majalisa akwai ƴan majalisar tarayya 360 amma in kin duba cikin majalisar nan zaki samu mutane ba sa wuce 70 zuwa 120 a cikin majalisar sauran ina suke zuwa haka majalisar dattare saboda haka wayannan abubuwan ya kamata ƴan Najeriya su sake nazari
a yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
su danna haƙin ka ka zo ne masu difara a jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalungwiya
idan burinka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bayyi ma magani
samalumbiya ina makitali
yanzu ga muryoyin wasu matan kasar jamhuriyar Niger akan Ramadan
marhaba marhaba watan azumi watan bauta da dimbin gumi watan ni'ima da shawwal
umi assalamu alaikum Alhamdulillah da harko dai mun gode ma Allah sarkin ubangiji da ya gwada mu wanga farawa azumi na watan Ramadan wata mai dimbin albarka Alhamdulillah amma ayyukan kun san mu mata ga aikin gida ga aikin sarushi to sai dai mu ce an dai gode ma Allah amma dai mata mu zo nan mu ini mu koma ga ayyukan gida muna da matsaloli kadan akwai ɗan tangarda kadan da muke samu saboda kun san wanga wata ba za mu bar aikin gida gaba ɗaya ba ga yara ko kuma ga mata masu mu aikace aikace kenan dole ne mace in ta sauka da wurin aiki kuma ba hutu ga yara ga aikace aikace to sai dai mu ce mu gode mu ubangiji to tsadar rayuwa wallahi yanzu dai ana cikin mawuyacin hali ga rishin kuɗi ga tsada abinci saboda ƴan kasuwa sun gani ruwan sama ba su sauko ba komai bai tabuwa mata in mun tai kasuwa ka rasa ma menene zaka saye muna jin hankalin ga ƴan kasuwa dan Allah dan Annabi in daga wajen su suna iya su yi wani abu su rangwamta saboda akwai masu karamin hali in wani na iyawa wani bai iyawa wallahi
ai mata zuke ta ya ai ta maza ta haita mata ko ba gaskiya ba amin shike karba karba ji samu ya kawo ya iske ba in ka ga mace na bida ai na miji ba da shi ko a ci ba matsala ko matsala mana a matsala tana da yawa agare ita mace tana gida na miji shi ya samu ita kuma an da hali ai sai ta samu sai a gama a ruwa kai isiri ko ni kamar hacca
a kasan rayuwar mata sai in namiji yana da rayuwa in namiji yana da rayuwa mata sai ta daga hannunta ta yi yadda take so to amma daga inda mijinka ba ya da shi sai kai hakuri shi ne matsala in namiji ba ya da shi amma ke kuma mace in namiji ba ya da shi in kina da shi ki taimaka ma mijinki shi ne daidai kaji iyakan matsuwa
to alhamdulillah ga mu ga dangarancin wata azumi mai alfarma to mu dai mata mu dai ke yin komai tunda sai ka tashi kai aikin gida ka tashi an ba kuɗi ka kai kasuwa to gaskiya komai yayi tsada wallahi komai bai saiwa abinda ka sani komai bai tabuwa to mu dai abinda muke wata Allah ubangiji ya kade rangwame amma gaskiya har ka kasuwa sai a hankali saboda mai karamin ƙarfi wallahi sai dai yayi kallo wallahi muna dai wata Allah ubangiji ya ka rangwame
marhaba Allahu nake ta roƙo gani majiro ƙommayin azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi
amin kamin gafara kamin rahama ka entar da mu ka datar da mu dan alfarmar watan azumi
ya hayyu ya qayyum
har yanzu dai muna ƙasar jamhuriyar Niger jamila na ji kina ta mai sarushi
eh me
sarushi
me take nufi
sarushi aikin office kamar yanzu ke a sarushi ce ni ma a sarushi ce daga service
oh
service kin da an ce sarzani service zani aiki to sai sarushi sai service ya zama sarushi to shine ta ce mata yawa to sarushi mata masu aikin office kuma ga aikin gida yanzu ga malam Laula Alijibo shi ma na ƙasar jamhuriyar Niger da ayyan mu ta yau
رمضان لالي مرهبا هكمو كسو أزمي يزوم ندم منك عبادتي رمضان شيني وتن أزمي وتن بوتا وتن صدقا وتن زكا دكوتة أيكا رمضان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
معنى الآية نن دي itace ubangiji yana horon mummunai da mutanen duniya gaba daya duk wanda ya ba ku amana duk wanda yake da haƙƙi wajen ku to kuma ya da mishi haƙƙin shi ya zamanto wannan haƙƙi ne na Allah ko kuma haƙƙi ne na bayin Allah kuma ya zamanto wannan haƙƙin abu ne na aikatawa ko ku abu ne na fada ko ku abu ne na aqida sai ya zo gaba yace وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يتي إن زكو حكمتي تسكانين متاني كوي حكمتي دا عدلتي نان أوبانجيجي يانا كيران ما حكمتا يانا كيران شوا غباني يانا كيران القلي تيوا إن زكو حكمتي تو كوي حكمتي دا عدلتي يا كسان تي متومن دا زكو ما حكمتي تلقاني كومي أرزكيني na kusa da ku ne ko na nesa da ku yana tare da manufarku ko baya tare da manufarku yayi abin da kuke so ko ya saba ma abin da kuke so to haka ne kai ma in za kai hukunci ga mutane to kai musu adalci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko da diyar shi Fatima ta dauki abin mutane da sai ya yanke mata hannu to haka ne wannan kalubale ne ga shugabanni cewa ayi adalci wajen hukumci ayi adalci wajen mulki ayi adalci wajen zamantakewar juna akwai sakamako a lahira shi yasa ubangiji yace inna allaha kana sami'an basira fa yajzikum bima fa'altum zai saka muku da abin da kuka yi in kana khairan fa khairan in ya zamanto alkhairi ne ya saka muku da alkhairi wa in kana sharran fa sharran in ya zamanto kuma sharri ne za ku ga sharri a ranar lahira wa iyazu billah gubataccen hukunci yana janyo rushewar mulki ci bayan kasa kwanjini da rishin samun jama'a
farkon sayafi wa ake tsakiyar sako rahama a ƙarshe tsira ga jahannama ramadan lali marhaban ramadan lali marhaban
jamila da me kike bude baki tambaye ki nake da
shayi da burodi
ko burodin Kano
kai ina dai mammarin ina buƙatar wannan burodin
ai wannan Kano in ga miki na
cikin
burodin Kano wanda aka yi ya shayi wannan dai yunwa azumi ce masu saurare iyakacin shirin namu
kenan sun san ruwa
da fatan wato kun amfana da darasin da kuka ji sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da tafarra girma tafarran da ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Keith Holmes ne ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.